This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana yau Litinin 24 ga watan Yuni 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
Jami'an Amurka da Turai na gargadi kan yuwar yakin Gaza ya fadada ganin cewa da yuwar Isra'ila ta kai farmaki Lebanon kan mayakan Hezbollah masu samun goyon bayan Iran. Yau Litinin kungiyar tarayyar Turai EU ta kakaba ma Rasha na 14 a jerin takunkumai saboda mamayar Ukraine da ta yi. Yau Litinin Prime Minister India Narendra Modi ya yi zauracin 'yan adawa da yanzu ke da karfin gwiwa yayin da majalisar dokokin kasar ta fara zama biyo bayan koma baya da ya samu a zaɓe.
To kanin labaran kenan a cikin shirin kuma gwamnatin tarayya ta ce za ta gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta saka kafar wando ɗaya da mamallakan gidajen da ake saidawa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a ƙasar la'akari da yadda ake samun ta'azzarar masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi.
A yau din nan to matsalolin da muke samu shine hotel da muke da su nan suna bari ana irin wannan magallafi shayi. To ina son yi amfani da wannan lokaci na jakunan su.
Za kuma a ji cewa gwamnatin sojin Niger ta kaddamar da kungiyoyin sa kai na tsaro da zimmar tallafawa jami'an tsaro su inganta tsaro da tabbatar da zaman lafiya a kasar.
Duk irin hikimar da ke gare mu da horon da muka samu ba mu iya mu kawo tsaro mai inganci in ba mu da goyon baya. Goyon baya dai na farko ya kamata a ce hukumomi sun goyi bayan mu da na bariki da na gargajiya.
Bayan nan kuma Babangida Jibril zai gabatar da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Kuma a wannan makon shirin zai yi nazari ne akan irin azamar da kungiyoyi masu zaman kansu tare da haɗin gwiwar UNICEF suke yi a jihar Sokoto inda suke horar da almajirai, matasa da matan aure sana'o'in hannu. Sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu saurare kuka aiko mana ta sakonnin email. Amma yanzu za mu fara da shan kashin labaru na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an Amurka da Turai na gargadi kan yuwar yakin Gaza ya fadada ganin cewa da yuwar Isra'ila ta kai farmaki Lebanon kan mayakan Hezbollah masu samun goyon bayan Iran. Shugaban bangaren zartaswa da manufofin kungiyar tarayyar Turai EU Joseph Borrell ya gaya ma manema labarai yau Litinin a birnin Luxembourg cewa kasadarwar zuwar yakin na karuwa kulli yaumin. Abin bakin ciki na ganin mun shiga wani yanayi na gab da wanzuwar wannan yakin, a cewar Borrell. Ya kuma ce ana matuƙar buƙatar tsagaita wuta a Gaza don a samu shigar da kayan agaji. Ya ƙara da cewa shigar da kayan taimakon jin ƙai cikin Gaza bai yiwuwa yanzu. Yau Litinin kungiyar tarayyar Turai EU ta kakaba ma Rasha na 14 a jerin takunkumai saboda mamayar Ukraine da ta yi. Takunkuman wannan karan sun haɗa da hana tsarin nan na sake fasalin iskar gas ta ƙasar Rasha a ƙasashen EU kafin a wuce da su wasu ƙasashen. An auna mutane da kamfanoni 116 da nau'ukan takunkuma baya ga ɗaukar ƙarin matakai na tabbatar da cewa kamfanonin ba su saba ma dokar aiwatar da takunkuman ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin Prime Minister India Narendra Modi ya yi zauracin 'yan adawa da yanzu ke da karfin gwiwa yayin da majalisar dokokin kasar ta fara zama biyo bayan koma baya da ya samu a zaɓe, wanda hakan ya tilasta masa kafa gwamnatin haɗaka a karon farko a cikin shekaru 10. Daga cikin abubuwan da ake kyautata zaton za a yi a zangon farko na zaman majalisar mai ƙarewa ranar 3 ga watan Yuli, akwai nazari kan yadda Modi ya shirya yin wa'adinsa na uku da kuma yuwar naɗa Rahul Gandhi a matsayin shugaban 'yan adawa a hukumance, matsayin da ya kasance babu kowa a kai tun daga 2014. Wa'adodi biyu da Modi ya yi a matsayin shugaban ƙasa sun biyo bayan gagarumin nasara da jam'iyyarsa ta mai ra'ayin riƙau ta Bharatiya Janat BJP ta yi inda gwamnatinsa ta yi ta samun damar kafa dokoki da amincewar majalisar ba tare da muhawara mai yawa ba.
Tunan ba da jimawa ba Hafiz zai karanto mana sauran labaran, yanzu dai za mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumar sha da fatocin kwayoyi a Najeriya ta ce za ta rika binciken wuraren da ake wannan ɗabi'ar da suka hada da gidaje da hotel-hotel. Kuma duk wurin da aka kama da laifi za a kwace shi a mallaka wa gwamnatin tarayya. Wannan na zuwa ne lokacin da wannan mummunan ɗabi'a ke ci gaba da wanzuwa a cikin al'umma a sassa daban-daban na ƙasar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Gwamnatin Najeriya na ci gaba da fafatukar yaƙi da ɗabi'ar sha da safarin miyagun ƙwayoyi da wasu sinadarai masu sa maye, sai dai kuma masu wannan harkar na ci gaba da aika-aikarsu. Alal misali, a Sokoto kacal da ke arewa maso yammacin Najeriya, daga watan Janairu zuwa yanzu na wannan shekara, hukumar yaƙi da sha da safarin miyagun ƙwayoyi ta kama kayan maye masu nauyin kilogram 812.258 a hannun mutane 86 da ta kama, a cewar kwamandan hukumar a jihar Iro Adamu Muhammad.
To amma kuma abin da zaka yi alakari shine kayan shaye-shaye da muka kwato a wajen wannan mutane, mun hana shi ya je cikin mutane ya bata mu gurbata mutane. Kai alakari da in wannan abu ya kai cikin jama'a me zai kosin ma mutane.
A wani yunkuri na salon kawar da wannan mummunan ɗabi'ar, hukumar ta tunatar da masu wurare da yake amfani da su ana aikata munana ayyuka cewa su shiga taitayinsu, domin idan ba su daina ba za su yi asarar wuraren komi girmansu, kamar yadda kwamandan Iro Adamu Muhammad ya ja kunnensu.
Wato doka ya riga ya ba mu hurumi a kan idan ka ba da gidanka ko kuma wajenka aka yi amfani da shi wajen shaye-shaye, to za mu iya kwace wannan waje, za mu gabatar da shi kotu, kuma kotu za ta ba mu hurumin a kwace wannan waje a ba ma gwamnati. A yau din nan matsalolin da muke samu shi ne hotel-hotel da muke da su suna bari ana irin wannan magallafi shaye-shaye. To ina son yi amfani da wannan lokaci na jakunansu.
To ko yaya matasa suka kalle wannan salon na kwace wuraren da ake amfani da su wajen sha da safarin miyagun ƙwayoyi, duba da cewa akasari matasa ne ke aikata waɗannan ɗabi'un?
Sunana Sama'il Umar. Gaskiya hakan ya dace, saboda idan aka kwace waɗannan wuraren ba su sake samun wurin da za su laba suna wannan miyagun ɗabi'u.
Sunana Rashida. To ni dai gaskiya a nawa ra'ayi, kuma ga nawa tunani, kwace waɗannan wuraren ba shi ne zai kawo hana waɗannan abubuwan ba, saboda ko da an kwace waɗannan wuraren za dai su canza su dawo kuma cikin al'umma waɗanda ba su yi su shiga ba da yi, amma da a ce za su shiga cikin mutanen da su rika kama su ko kuma su rika kama waɗanda suke kawo musu suna si da abun zai yi maslaha.
Wani abu da hukumar ke nuna takaicinta a kai shine yadda wannan matsalar ta kutsa har gidajen matan aure, ana kai musu kayan maye.
Ko irin matan nan da suke yawo suke wai su suna sai da kayan mata, irin kayan mata wai su da gyaran jiki, to kan lura da gaske kai mai gida kan lura da ka sa ido a kai, ba kayan matan nan kawai suke siyarwa ba, wayannan matan su suke kama matan mu a cikin gidajensu bayayyuka suna siyar musu.
Masu lura da al'amuran yau da kullun na ganin cewa yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi a Najeriya abu ne da ke buƙatar kulawar gaske kafin a iya kawar da shi a cikin al'umma. Nuruddin Abdullahi Attajiri ya jima yana fafatuka akan wannan ɗabi'ar.
Musamman irin halin da muke ciki na rashin tsaro da rashin abin da matsalolin ta'addanci da ake yi, to duk suna da alaƙa da irin waɗannan shaye-shaye. Saboda haka muna kira ga hukumomin da abin ya shafa, muna biyama ma NDE, sannan kuma muna kira lalle a ƙarfafa da su.
Haka ma masana na ganin cewa jami'an da ke wannan aikin ya kamata su ƙara mai da himma kuma su sanya gaskiya a cikin ayyukan da suke aiwatarwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ta gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Masararo labari da ɗumi-ɗuminsa na nuna cewa mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima ya gargaɗi gwamnatin Sokoto da ta kauce ma duk wani mataki na tsige mai alfarma sarkin musulmi. To za a ji cikakken bayani a shirinmu na dare. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Ga kashin labaran duniya na biyu.
Masu zanga-zanga a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil sun yi tattaki a wajejen gaɓaro ta Copacabana Beach jiya Lahadi, da nuna ɓacin ransu kan wani ƙudurin doka wanda zai dada mai da zubar da ciki babban laifi a kasar ta Brazil. Masu zanga-zangar na dauke da kwalaye iri-iri da ke nuna sakonsu na rashin amincewa da kudurin dokar. Wasu daga cikin matan da suka yi sutura da kalar ja da fari. Irin wannan ya zama ya biyo bayan amfani da irin wannan adan da fitacciyar mai aiki a gidan talabijin Margaret Atwood ta yi a littafinta mai suna The Handmaid's Tale, mai nuni da tsarin danniya.
Nós estamos aqui para mostrar para o mundo que o nosso útero pertence.
Nuzi ta ce muna nan ne don mu nuna ma duniya cewa mu ke iko da mahaifar mu a cikin mu. Jikin mu namu ne, kasar mu kuma babu ruwanta da addini. Bai kamata kasar mu ta yi shishigi a abin da ya shafi jikin mata ba. Mun zo nan ne don gaya ma duniya haka, saboda kasashe da dama ana raina mata matuka. A ƙarshe, ‘yan kasar China 18 na daga cikin mutane akalla 20 da suka mutu a wata babbar gobara da ta tashi a wani kamfanin yin batir na lithium a kasar Korea ta Kudu, a cewar hukumar kashe gobara a yau Litinin ɗin nan. Ta ƙara da cewa akwai ma wani mutum ɗaya ya ɓace. Daga cikin mamatan akwai ‘yan kasashen waje 20, ciki har da ‘yan kasar China 18, mutum guda daga Laos da kuma wani wanda ba a san inda ya fito ba. Abinda wani jami'in kashe gobara mai suna Kim Jong-yong ya gaya ma manema labarai kenan. Ya ƙara da cewa garokin mamatan sun yi matuƙar ƙonewa ta yadda zai ɗau lokaci kafin a iya tantance mamatan. Mutane sama da 100 ne ke aiki a kamfanin lokacin da suka ji jerin fashe-fashe daga hawa na biyu, inda ake tantance ingancin batir lithium da ake sawa a fakiti, a cewar Kim Jong-yong.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda hukumomin gwamnatin sojan ƙasar suka shaida a daidai lokacin da hukumomin mulkin suke yunkurin ƙara ƙarfafa tsaro da ma bayyanar da wato bayyanar 'yan kwamiti ko 'yan ƙato da gora domin dafawa jami'an tsaro wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. Hukumomin da tallafin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira sun kaddamar da aikin wurin binciken matafiya na musamman domin daƙile safarar makamai da miyagun ƙwayoyi a kan iyakar Nijar da Najeriya. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Yayin da maganar tsaro ke ci gabar ɗaukar hankulan ƙasashen yankin Sahel musamman iyakokin Nijar Najeriya, ƙungiyar nan ce ta OIM, Organisation Internationale de l'Immigration, da tallafin ƙasar Amurka da ma waɗansu ƙasashen Turai suka gina wurin bincike na ƙwaƙwaf a iyakar Nijar Najeriya wannan ko domin ƙarfafa tsaro a wannan yankin da 'yan bindiga ke kai komo a wani lokaci, musamman hana safarar makamai da miyagun ƙwayoyi da binciken mutanen da ke kai komo a ƙasashen guda biyu. A cewar Director na gundumar iyakar Nijar Najeriya ta birnin Kwanni na 'yan sanda, Kwamishina Rabiu Sule, duk ƙoƙarin da jami'an tsaro za su yi, shekar su ba za ta cimma ruwa ba sai sun samu goyon bayan al'umma.
To wannan aiki da muke tsakanin jami'an tsaro, mun rubuta da guda ci a yanda za a yi tsaro tabbata ko a kwanta lafiya tashi lafiya ko a kawo gudun boshi. To duk irin hikimar da ke gare mu da horon da muka samu, ba mu iya mu kawo tsaro mai inganci in ba mu da goyon baya. Goyon baya ne na farko ya kamata a ce hukumomi sun goyi bayan mu da na bariki da na gargajiya, sannan da dole mai kuɗi a jiya kamata a ce ya kawo goyon baya saboda tsaro ya tabbata. To musamman ma gudunmuwa ta al'umma wadda ya kamata a kawo mu tsaro ita ce babba.
A nasa ɓangaren ɗaya daga cikin muƙarraban da suka rakko tawagar hukumomin bariki da na gargajiya da ya halarci kaddamar da wannan wurin, ya yi kira ga jama'a na Nijar ko na Najeriya da su rinƙa kwarmatawa jami'an tsaro miyagun da ke kai komo a wannan iyakar koda a cikin garuruwansu suke. Ga Daktar Sani:
mugu in kaga mugu kaka ji kunya kace a'a wan ga na san shi bai kamata an tona asirin shi, in baka tona asirin shi ba shi zai tona asirin ka, tunda ba mamakin shi kashe sai a kashe dan uwanka ko danka ko surukinka, kaga kenan ya cuta mu kai ka cuta mu kanka tunda ka sani baka hidi ba, ko kaji an ce wai a'a wai na so in hidi sai naji ina shakku, a'a babu zancen shakku, in kaga mugu ka tona mai asiri ba abun kunya ne ba.
Tun dai lokacin da kasashen yammacin duniya suka hambarar da mulkin Kanal Kaddafi, makaman ƙasa kasar Libya suka fada hannuwan yan ta'adda Hasalima suka soma yawo a yankin Sahel tare da haifar da yakoka da hare-haren yan bindiga dadi da yan kishin Islama da masu garkuwa da mutane. Kuma a cewar manazarcin lamuran tsaro a wannan yankin Jafaru Sarkin Shanu, wannan wurin na binciken da aka buɗa zai taimakawa jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya a fannin tsaro ainun.
Zai taimaka ma Najeriya, zai taimaka ma Nijar. Me ake gudu tsaro na da ake nana fama? Kuma tsaron an san tabarwale shi, mun san an san ko dumi ne. Shigo makamai kanana iri-iri, kuma ta wannan hanyar su har ta wannan hanyoyin suka biyo. Banda shi kuma kwayoyi waɗanda aka ga ana ba matasa suna lalacewa suna zama irin ɗan ta'adda. Don ka gani in ana wannan binciken, dare da ana wannan binciken, insha Allah za ka ga abin ya canza tsakanin iyakannin biyu ta ƙasashen nan biyu. Za abu zai canza sosai sosai. Muna kira mu ga mutane, muna kira ga jami'an tsaro. Gaskiya ai respectar abun da anka ce ayi. Wannan gidan da aka yi shi ba dan maza anka yi shi ba. An yi shi domin wannan manhaj ta taimaka ma al'umma. Dan duk wanda ya taimaka ma al'umma zuwa dangance tsaro ko dangance da cigaban al'umma nan kai da tije da hitanta, to wallahi taimako na mai muhimmanci.
Yanzu haka dai, sannu a hankali jama'ar ƙasashen biyu na su musabawa da bin wannan wurin, yayin da masu yankewa suna bin ta dashi. Duk da hakan yana haifar da shakku tsakanin su da jami'an tsaro da ke saka namujiya a wannan yankin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Ta gaida na birnin Kwanne, kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙarin mushini.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na yau zai tare ne a jihar Sokoto ta tarayyar Najeriya, inda za ku ji ƙoƙarin da hukumomi ke yi tare da haɗin gwiwa UNICEF na inganta ilimi na ƙananan yara, musamman ma dai almajirai da kuma mata 'yan makaranta, domin koyar da su sana'o'in hannu.
Aikinmu shi ne mu tabbatar da mun ba da malamai, kuma mun haɗa mu uwaye da al'ummar da ke zaune a wannan wurin da suka samu wannan amfanin.
Allah ka saka musu alheri, saboda amfani na ga yaro shi karatu shi samu kuma sana'a hannu. Kowa yana son yaro ne a ce yana sana'a hannu, yana da karatu ne kuma.
Kan jimarar ilimi abun rainawa.
Sanin kowa ne dai hukumomi na da da kuma na yanzu na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su dangane da miliyoyin yara da ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya. Don haka ne yasa hukumar UNICEF mai tallafawa wajen inganta ilimi da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwar gwamnati walau na tarayya da na jihohi ke haɗa kai wajen ganin an kawar da wannan matsala baki ɗaya. Domin samun wannan nasara ne yasa aka buɗe wasu cibiyoyi guda biyu tare da taimakon UNICEF a jihar Sokoto da zai taimaka wajen koyawa almajirai da kuma 'yan mata sana'o'in hannu da kuma sauran sana'o'i masu nasaba da amfani da na'ura mai kwakwalwa. Wakilin a jihar Sokoto Muhammad Nasir ya tattauna da masu ruwa da tsaki cin dalilin su na kaddamar da wannan tsari a jihar ta Sokoto da ma sauran jihohin Najeriya.
Muhammad mai kudi, jami'in UNICEF ya ce za a koyar da karatu na yanar gizo na digital learning. Menene wannan abu yake ne?
Okay, so za mu hada musu workstations da computers, za a koya musu inda ake amfani da internet safely, za a koya musu Qur'ani digitally, za a koya musu life skills akan computer.
Mi wannan zai taimaka musu ga rayukansu.
Okay, to education in the dama da ba za su samu ba a makaranta, irin inda za su kula da kansu har su kai adulthood, shine abin da za a koya musu.
Shi ma a bangaren sa, commissioner kula da ƙananan makarantu da kuma na secondary a jihar ta Sokoto Muhammad Tukuru Alkali yayi tsokaci kaman haka.
To abu ne wanda yake na duniya na gaba ɗaya, gaskiya ba jihar Sokoto ɗaya ba Najeriya ɗaya ba, amma dai aikinmu da shi ne mu tabbatar da mun ba da malamai, kuma mun haɗa ma uwaye da al'ummar da ke zaune a wannan wurin da suka samu wannan amfanin su tabbatar da sun ba da goyon baya. Don mi? Don abin shi ɗore. Saboda wannan al'amari, ka koyi ilimi ta fi gehen addininka, ka koyi ilimi ta gehen sana'a, ka koyi ilimi ta kuma ita kanta sana'a wani abu ne mai muhimmanci. So insha Allah gwamnati za ta tabbatar da ta bada malamai kuma ta bada kayan aikin da za a kara bisa ga abin da aka ga wannan wuri.
To ko mai sauran iyaye za su ce game da wannan mataki da aka dauka na samar da ilimin ga ƴaƴan nasu, ga dai abin da wasu ke cewa.
Sunan Nasiru Aliyu Kwari.
Me zaka ce akan wannan wuri da aka samu ma yaran ku?
Gaskiya mun ji dadi kwarai da gaske, kuma Allah ya saka mu ga ma'aikata da sauran jama'a da sun ka sanu an ka wanga ku. Allah ka saka musu alheri. Saboda umfani na ga yaro shi karatu shi samu kuma sana'a hannu. Kowa yana so yaro ne a ce yana sana'a hannu yana da karatu ne kuma. Domin kaga yaran haka nan yaro na ima kai da kai ne ba sai an tsawa ta wahala da shi ba. Har dai Allah sa ya hankali ya kare. Kuma kai oban yaro ka dan kula da zakwa ce da kula da yana zakwa maka wurin karatu. Shi a daidai. Allah ya taimaka. Allah ya saka musu alheri.
Sunana Muhammadu Bello Ribadu. Wannan abin da Allah ya kaddare an kai mun ji dadi wallahi. Allah ya saka da alheri. Ubangiji Allah ya sa abin da zai dorewa na kuma matasan da an kai zon su jajirce su ci gaba da kula da shi da irin abubuwan da ya kamata.
Ta wace hanya kake ganin zai taimaki yaran ku da kukanku?
To alhamdulillahi rabbil alamin da Allah ya sa an kai wanga abu inda zai taimakon yaran mu sai mun jajirce mun yi tsaye. Gaskiya Allah sun tsaya kamar dai mun bada karhi sannan abin zai sa a taimaki yaran mu akai ne. Ya Allah nagode.
To da yake yanzu an kaddamar da wannan cibiya ko me cibiyar za ta ci gaba da gudanarwa kenan? Ga dai Ahmad Baba Altine da ke zama babban sakatare na hukumar koyar da harshen Larabci da kuma Musulunci a jihar Sokoto.
Za a yi karatun da yara misali integration, sannan za a koya musu skills, sannan za a furnish din ta ba ka zabar ta ba, za a sa kayan aiki irin kojiri da su computer solos nan da sati biyu insha Allah. Ka san tsarin UNICEF ba su gina su yi kufin sometime sai a gina an ta tsaya ta daidai ita yi sosai a kufin su to za a yi insha Allah. Ko za mu sa ido da zamu zaka wani muna instruction mu tabbatar da cewa abin da kawai a yi shi.
Yanzu ta guda biyu mun gani akwai wani plan na karas
insha Allah da mun dokumenta kusa ne ai ar focal governments su za su yi su da baya za mu nemi gurin jaya ta kuce saura don ta game jiha gaba kana insha Allah.
To kome masana harkokin ilimi za su ce game da wannan kokari na kungiyar ta UNICEF? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Bashir Yankuzo, imamin masallacin Juma'a na jami'ar kimiyya da fasaha da kemina kuma shugaban koyar da darasin lissafi a jami'ar.
Alhamdulillah, wato shi ilimi amfaninsa baya tsayawa ga shi wanda ya samu ilimin kadai, amfaninsa yakan dabaibai al'umma ne baki daya takan amfana. Kamar yadda jahilci ba kawai shi jahilin yake cutarwa ba, jahilci yana cutar da al'umma ne baki daya. A samu yara ko matasa ko ƴan mata zube a cikin al'umma ba su da karatu ba su da sana'a ba ƙaramin musiba bane ga wannan al'umma. To shi yasa duk lokacin da wani yunkuri ya taso irin wannan yunkuri na UNICEF ko da gwamnatin jihar Sokoto domin a samar da wato wani yanayi wanda yara za su samu karatu da sana'a, wannan ba ƙaramin alkhairi bane a cikin al'umma. Kamar na faɗi cewa wato ainihin tasirin ilimi ko sana'a mai kyau ko tarbiyya ta yara ba garshe su bane kadai, al'umma gaba ɗaya za ta amfana. In aka kalli arewacin Najeriya musamman ga yara birjik da muke da su, ƴan mata da matasa, in ka duba za ka ga wato yawan su ɗin nan wato wani alheri ne ga al'umma, amma kuma zai iya zama hadari idan ya zama cewa sun tashi babu sana'a, babu karatu, babu kwarewa musamman akan abin da ake ce musu skills wanda za su iya amfani da wato kwakwalwarsu da hannayensu su haifar da wani yanayi da za su iya dogaro da kansu kuma al'umma su amfana. Saboda haka wannan yunkuri ne mai alheri kwarai da gaske, da fatan wato ba zai tsaya ga waɗanda yanzu kaɗai suke samun wannan horon ba, a zai ma ci gaba. Saboda iyaye da ake gani waɗansu sun kasa ba su da hali kuma ga su suna da ƴaƴan ba wai ba su son karatun ba ne amma babu halin ɗaukar nauyin karatun, waɗansu kuma suna da sakaci ba su damu ba. To wannan dole ita gwamnati ta shigo ciki da masu hali su shigo ciki da wanda suke damuwa da yanayin da al'umma ke ciki, domin maganin matsalar wato magani ne ta matsalar da ka iya nutsar da al'umma cikin haɗaka. Allah ta'ala ya kare kuma Allah ya sa albarka a wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu na Sokoto Muhammad Nasir da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham. Na ku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Shan hakika ba da tangarda ba, kalji marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinin ku jama'a kiran mu nake.
Ta gaida Babangida. Yanzu kuma sai ka dan daga cikin sakonnin da kuka tura mana ta email. Sakon na farko a yau ya ce, "Salam VOA Hausa. Allah ya kawo ƙarshen rikicin da ya faru yake faruwa a masarautar Kano a Najeriya, kuma Allah ya zabar musu duk abin da ya fi zama alkhairi a gare su. Amin." Sako daga Malam Umaru Kamba ya wuri da dan Asabe mai fata ya wuri. Sako na gaba ma na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijo da Aisha Usaini Dangote Karasuwa. Tare da Ado Salati Goma ga Annabi Rijo ya ce, "Mahukuntan Najeriya, dan Allah, dan girman Allah da manzansa, ku gaggauta dinke barakar da ta barke a cikin masarautar Kano dan kauce ma da na sanin mara amfani, domin tsalle ɗaya ake yi a fada rijiya amma sai a yi tsalle dubu ba a fito ba. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sasanta tsakanin su cikin salama dan darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sai kuma sako na gaba ya ce, "Ziyarar sada zumunta da girmamawa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma madugun ƴan adawa Alhaji Atiku Abubakar ke yi ga wasu tsofaffin shugabannin ƙasa da wasu manyan dattawan ƙasa. Hakan abu ne mai kyau, da fatan a ziyarar za su rinka tattauna lalubo hanyoyin da mutane za su samu sauƙin rayuwa." Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Maddatai da Magaram da Isuhu Makeri Maddatai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka ya ce, "Salam VOA Hausa. Bayanar wasu fitintunin ƙungiyoyin 'yan tawaye guda biyu a ƙasarmu ta Jamhuriyar Nijar waɗanda suka fito fili suka nuna cewa sai sun gurgunta sabuwar tafiyar da Nijar take yi. Da fara hakan ya nuna cewa akwai waɗanda ke yi wa ƙasar tamu bita da ƙulli, suna taimakawa waɗanda maƙiyamta. Fata dai da kiranmu ga gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu ta Jamhuriyar Nijar shi ne ta yi duk mai yiwuwa don ganin wannan mummunan ƙudurin na 'yan tawayen da kuma masu dafa musu ba ta tabbata ba. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kare ƙasarmu Nijar daga sharrin masharranta." Sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku ya ce, "Salam VOA Hausa. Muna jajanta ma 'yan uwa da iyalan waɗanda iftila'in hare-haren 'yan bindiga ya ritsa da su a wasu ƙauyukan jihar Katsina a makon da ya gabata, wanda ya sanadiyar salwantar rayukan mutane da dama bayan yin garkuwa da sama da mutane 100. Sako daga Rabiu Nuhu na Bukka. To, mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku, mu kuwa za mu karanto gwargwado abin da ya sauwaka. To, nan ne kuma ya kai mu ga labarai a takaice.
Jami'an Amurka da Turai na gargaɗi kan yiwuwar yakin Gaza ya faɗaɗa, ganin cewa da yiwuwar Isra'ila ta kai farmaki Lebanon kan mayakan Hezbollah masu samun goyon bayan Iran. Shugaban ɓangaren zartaswa da manufofin ƙungiyar tarayyar Turai EU, Joseph Borrell, ya gaya ma manema labarai yau Litinin a birnin Luxembourg cewa kasar wanzuwar yakin na ƙaruwa kulli yaumin. "Abin baƙin ciki, na ganin mun shiga wani yanayi na gab da wanzuwar wannan yakin," a cewar Borrell. Yau Litinin ƙungiyar tarayyar Turai EU ta ƙaƙa ba ma Rasha na 14 a jerin takunkumai saboda mamayar Ukraine da ta yi. Takunkuman wannan karan sun hada da hana tsarin nan na sake fasalin iskar gas ta ƙasar Rasha a ƙasashen EU kafin a wuce da su wasu ƙasashen. An auna mutane da kamfanoni 116 da nau'ukan takunkuma baya ga ɗaukar ƙarin matakai na tabbatar da cewa kamfanonin ba su saba ma dokar aiwatar da takunkuman ba. Yau Litinin Prime Minister India Narendra Modi ya yi zauracin 'yan adawa da yanzu ke da ƙarfin gwiwa yayin da majalisar dokokin ƙasar ta fara zama biyo bayan koma baya da ya samu a zaɓe, wanda hakan ya tilasta masa kafa gwamnatin haɗaka a karon farko a cikin shekaru 10. Daga cikin abubuwan da ake kyautata zaton za a yi a zangon farko na zaman majalisar mai ƙarewa ranar 3 ga watan Yuli, akwai nazari kan yadda Modi ya shirya yin wa'adinsa na uku da kuma yiwuwar naɗa Rahul Gandhi a matsayin shugaban 'yan adawa a hukumance, matsayin da ya kasance babu kowa a kai tun daga 2014. Masu zanga-zanga a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil sun yi tattaki a wajejen gaɓaro ta Copacabana Beach jiya Lahadi don nuna ɓacin ransu kan wani ƙudurin doka wanda zai daɗa mai da zubar da ciki babban laifi a ƙasar ta Brazil. Masu zanga-zangar na ɗauke da kwalaye iri-iri da ke nuna saƙonsu na rashin amincewa da ƙudurin dokar.
masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na ranar yau Litinin. Zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana idan mai duka ya amince. Za mu sake dawowa da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalu da ya karanto mana labarai, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona Wamai Nandudu da ma injiniyan mu na wannan lokaci, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama, amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe, shirin matasa na nan tafi.